Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun yin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 25 ga watan Agustan shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Murtala, kasar Norway za ta tallafa wa Ukraine da wasu jiragen yaki na F-16 waɗanda za su taimaka mata yakar Rasha. Dakarun Australia da Philippines sun yi wani atisaye na haɗin gwiwa a ranar Juma'a a wani muhimmin wuri da ke kudancin tekun China. Sannan UNICEF ta yi gargaɗin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a Afghanistan, miliyoyin yara suna buƙatar tallafi na jin ƙai da kuma kulawa ta musamman.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa ƙasashen Mali da Burkina Faso sun jaddada ƙudurin su na marawa jamhuriyar Niger baya kan yaƙi da 'yan ta'adda da kuma duk wani hari da za a iya kaiwa ƙasar daga waje sakamakon juyin mulki.
Gama gwiwa wannan shi lallai zai sa a ci nasara. In dai ƙasashen suka gama kansu, harkar sahelkin nan sai 'yan sahel suka iya magani.
Gwamnatin kasar Ghana ta rattaba hannu kan dokar soke hukuncin kisa a kasar, lamarin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana a zaman gagarumin ci gaba.
Ni dai a gani na dokan da aka kawo a fidda annabsu bin nafsin nan, lumuri na ya yi kawai ba mai shi lafin kirji, saboda ya yi zo mai shi da laifi bayan ka hukunci daga bayan zuwa an gano bi da laifi.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau ga labaran duniya. Yayin wata ziyara a Kiev, Firaministan Norway Jonas Gahr Støre ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin F-16. Nan take, Støre bai faɗi adadin jiragen da za su baiwa Ukraine ba, amma ya ce kila ƙasa da 10 ne. Norway ita ce ƙasar Turai ta uku bayan Netherlands da Denmark da suka ayyana baiwa Ukraine tallafin jiragen F-16 don yaƙar Rasha. Kazalika, a jiya Alhamis din, Amurka ta karkaba mutane 11 da aka alakanta su da kwashe yara daga Ukraine zuwa Rasha tare da sauya tunaninsu. 'Yan sandan Maui sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan. A wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya Alhamis, shugaban 'yan sandan Maui John Pelletier ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa 'yan uwan waɗanda ba a gani ba cikin mawuyacin hali, amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike. Jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su. Pelletier ya buƙaci duk wanda sunan shi ke cikin jerin sunayen ko kuma yake da bayani a game da wani wanda ke cikin waɗanda aka bayyana ya tuntuɓi hukumar 'yan sandan Maui ko kuma hukumar FBI. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ba da rahoton cewa a shekara ta 2018, bayan wata wutar daji da ta auku a Paradise da ke jihar California, jami'ai sun rage alƙaluman waɗanda suka ɓace daga 300 da aƙalla dozin guda cikin wata ɗaya bayan bayyana sunayen waɗanda aka ba da rahoton rashin gano su. Sashen da ke kula da al'amuran yara ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ya yi gargaɗin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta auku a Afghanistan, miliyoyin yara suna buƙatar tallafi na jin ƙai da kuma kulawa ta musamman. Gargaɗin UNICEF a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a gabashin lardin Pakistan suke ƙoƙarin kwashe mutane daga yankin kogin Sutlej da ke ambaliya. Sannan kuma yana zuwa ne watanni bayan ƙasashe da dama da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a Geneva suka yi alƙawarin tallafawa Pakistan da sama da dala biliyan 9 da zai taimaka mata wajen farfaɗo da tattalin arzikinta bayan ambaliyar ruwa da ta auku a baran. Sai dai kuma duk alƙawuran a matsayin biyan bashin ayyukan ci gaba ne, kuma ya zuwa wannan lokaci ayyukan suna matakin shiri ne. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Gwamnatin kwankwariyar jamhuriyar Nijar ta amincewa da karun kasashen Mali da Burkina Faso da su shiga kasar don yaƙi da 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. A ci gaba da ƙarfafa matakan da ƙungiyoyin jihadi da suka addabi wato a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ƙungiyoyin jihadi waɗanda suka addabi yankin na Sahel. A wani taron tattaunawa kasashen na Mali da Burkina Faso su kuma jaddada ƙudurinsu na kaiwa Nijar ɗin ɗauki. Idan har aka ɗauki matakin kai musu yaƙi sakamakon juyin mulkin soji. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemani Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A ƙarshen wata tattaunawar da ta haɗa ministan harkokin wajen Nijar Bakariya Usangare da takwarorinsa na Mali Abdullahi Job da ta Burkina Faso Olivia Ruamba a albarkacin ziyarar wuni ɗaya da suka gudanar a birnin Yamai. Kasashen uku sun ƙara jaddada aniyar ƙarfafa matakan haɗin gwiwa a fannin tsaro. Kamar yadda aka bayyana a sanarwar ƙarshen taro wacce sakataren harkokin wajen Nijar Umaru Ibrahim Sidi ya gabatar.
Sur le plan sécuritaire, les trois ministres ont évoqué les menaces terroristes.
Yace a fannin tsaro ministocin uku sun taɓo matsalolin ta'addanci da na masu yaɗa aƙidar tsatsauran ra'ayi a yankin Sahel da Afirka ta Yamma musamman a ƙasashen nan uku makwabtan juna. Sun jaddada aniyar haɗa ƙarfi don murƙushe waɗannan masifu da ake fuskanta shekara da shekaru a wannan yanki wanda kuma ke tarnaƙi ga ayyukan ci gaban al'umma. Sun kuma nanata buƙatar ƙarfafa tsarin musayar bayanai da ayyukan sintiri na haɗin gwiwa don fatattakar ƙungiyoyin ta'addanci. Haka kuma ƙasashen nan uku sun amince su baiwa juna ɗaukin soja a duk lokacin da aka fuskanci wani farmaki daga waje ko wani harin ta'addanci.
Ils ont décidé de mettre en place un cadre de concertation.
Domin cimma nasara a yunkurin da aka sa gaba waɗannan ƙasashe sun yanke shawarar kafa wata cibiyar tuntubar juna wacce a ƙarƙashin ta za su tafiyar da ayyukan haɗin gwiwa a ƙoƙarin magance dukkan ƙalubalen da ka iya tasowa. Haka kuma a cewar su kofa na buɗe ga dukkan wata ƙasar da ke fatan shiga wannan tafiya ta neman zaman lafiya, tsaro, harkokin kuɗaɗe da tattalin arziki. Sabili kenan suka ƙudiri aniyar kafa wata sakatariyar haɗin gwiwa a cewar wannan sanarwa.
Ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Taron ministocin ya yaba da wasu dokoki biyu da shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Chani ya saka wa hannu a jiya Alhamis waɗanda ke baiwa sojojin Mali da na Burkina Faso izinin tsallaka iyakar Nijar a duk lokacin da aka fuskanci wata barazanar tsaro.
D'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression.
Dama dai masana sun sha gargaɗin gwamnatocin ƙasashen Sahel akan maganar haɗin kai don tunkarar ƙalubalen da ya addabi wannan yanki yau shekaru aƙalla goma. Dr. Sadiq Abba mai sharhi ne akan lamuran tsaro.
Gaba gwiwa wannan shi lalle zai sa a ci nasara. In dai ƙasashen suka gama kansu harkar Sahel kin nan sai 'yan Sahel suka iya magani.
Tsamin dangantakar da aka fuskanta a tsakanin Nijar da ƙasashen Mali da Burkina Faso sakamakon juyin mulkin da soja suka yi a waɗannan ƙasashe biyu ya haifar da zaman marina a tsakanin su. Haka kuma sabon yanayin siyasar da yankin ya tsinci kansa ya ruguza ƙungiyar Jason Sahel wacce ainihi ta ƙudurtawa kanta yaƙi da 'yan ta'adda a ilahirin ƙasashe biyar mambobinta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu kuma ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Dakarun Australia da Philippines sun yi wani atisaye a ranar Juma'a wani muhimmin wuri da ake takaddama a kai a kudancin tekun China, yankin da China take ikirarin nata ne, inda shugaban Philippines Ferdinand Marcos ya yi jinjina tare da nuna mahimmancin wannan haɗin kai. China ta aiki ɗaruruwan jami'an gabar teku, dakarun sojin ruwa da sauran jami'ai masu sintiri a kan tsaunukan da ke kudancin tekun China, wanda take ikirarin mallakinta ne duk da wani hukuncin da kasashen duniya suka yanke kan cewa ba ta da iko kan yankin. An gudanar da atisayen haɗin gwiwar da aka yi a yau Juma'a a sansanin sojojin ruwa da ke akalla kilomita 240 zuwa gabashin Scarborough Shoal, wani yankin da ake kama kifi wanda China ta karɓe ikonsa daga Philippines a shekara ta 2012 bayan wata arangama. atisayen dabarun saman ruwa da tuddai na haɗin kan shine atisaye babba na farko da kasashen biyu suka yi inda aka horar da su dabarun kwace wani yanki dake karkashin ikon abokan hamayya a ƙarshe a yau juma'a ake sa ran cewa shugaban kungiyar kwallon kafar Spain zai yi murabus Luis Rubiales ya sumbaci Jenny Hermoso zakarar gasar cin kofin duniya a labbanta ba da izinin ta ba a lokacin da ake bikin bada kyautattuka a ranar Lahadi a babban birnin Australia Sydney bayan da 'yan wasan Spain suka lallasa 'yan wasan Ingila a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniyar bana kungiyar kwallon kafa ta Spain ta kaddamar da bincike akan aukuwar wannan lamarin Martin Rubiales na farko bayan sukar da ta biyo bayan shi baya shine ayyana waɗanda suke sukar abin da ya aikata da wawaye daga bisani ya bada hakuri amma Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce hakan bai wadatar ba bugu da ƙari kuma bayan wasan da aka yi a ranar Lahadin Rubiales ya nuna wata alama ta batsa yayin da yake murnar nasarar da Spain ta samu ba tare da yayi la'akari da cewa sarauniyar wato sarauniya Letizia da matashiyar Etta na zaune a gefen sa ba.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai a kasar Ghana. Shugaban kasar ta Ghana Nana Akufo-Addo ya rataba hannu kan kudirin dokar da majalisar dattawan kasar ta amince da shi na soke hukuncin kisa. Sabuwar dokar ta yi tanadin hukuncin daure rai da rai akan waɗanda aka samu da laifin maimakon yin musu hukuncin na kisa. Tuni kuma da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi murhabin da wannan ci gaba. Ga rahoton Hamza Adams daga Kumasi.
Al'amarin Shehu Abdullahi.
Lokacin sallan azhar na karatowa. Shafiu Ayinde na alwala domin gudanar da sallah. An sako Shafiu daga babban gidan kasan Kumasi Central Prisons bayan ya shafe shekaru biyar ana tsare da shi. Shafiu na ɗaya daga cikin farsunonin da suka yi mu'amala da waɗanda anka yanke ma hukuncin kisa yayin da yake gidan kaso. Abinda ya ce suna cikin mawuyacin hali sosai. Shafiu ya ce wasu daga cikin waɗanda anka zartar da hukuncin kisa a kansu sun faɗa masa cewa ba su da laifi amma sabida ba su da mataimaka wajen ƙare su a kotu yayin sanadin zartar da hukuncin kisa a kansu.
To shi na neman wani taimako ko a kawo lawyer ko ya samu lawyer ya zo defending shi. Amma babu. Ba buri su kusa da kushera nan Juma'a kawai. In su shiga kuma shi kuma Juma'a. Wallah suna cikin masuwa sosai sosai. So shi gidan ma sun doke yankon daimun ma kamar su yau ya mutu ko gobe ya mutu.
Rahotannin da hukumar kula da gidajen yarin kasar ta fitar sun ce babu wanda anka yanke wa hukuncin kisa a Ghana tun daga shekarar 1993 zuwa yanzu. Duk da cewar ya zuwa shekarar bara ta 2022 akwai mutane 176 da kotuna suka yanke wa hukunci na kisa. To sai dai a wani bangare na neman ƙari yancin al'umma ta ƙasa. Majalisar dokokin ƙasar Ghana ta kada ƙuri'ar soke hukuncin kisa. Matakin da ya sanya ƙasar cikin jerin ƙasashen Afirka da dama da suka yi wasi da zartar da hukuncin a shekarun baya-bayan nan. Halin yanzu za a rinka zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ne kan masu laifin da suka cancanci a aika su barzawo maimakon hukuncin kisa. Francis Zagbia Susu, ɗan majalisar da ya gabatar da kuɗarin soke hukuncin kisan ya bayyana matakin da sun kacin ma a matsayin gagarumar nasara kan ƙare haƙƙin bil'adama a Ghana.
Punishment has no place in today's world.
Hukuncin kisa baya da mazauni a duniya kuma babban laifin keta haƙƙin bil'adama ne. Ya kamata mu fahimci cewa ba daidai bane a zartar da hukuncin kisa kan wanda ya aikata laifin kisa muddan mun nuna cewa muna kyamar kisa. Ina farin ciki matuka sabida mun iya mun soke hukuncin kisa. A yau mutane 178 da anka zartar da hukuncin kisa a kansu za su yi farin ciki sosai. Tuni dai wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu fafutukan kare haƙoƙin bil'adama suka yi marhaba da wannan matakin.
Jenny for abolishing the death penalty in Ghana has been a rather long one.
Matakin soke hukuncin kisa a Ghana wani tafiya ne mai nisan gaske. Shekara 35 kenan da kungiyar Amnesty International ke kokarin tabbatar da cewa an soke hukuncin kisa a Ghana. Abinda ya kamata mu aiwatar a yanzu shine mu fara wayar da kan al'umma kan dalilin kawar da hukuncin kisa a cikin dokokin mu. wasu al'umman kasar dai sun tofa albarkacin bakin su akan wannan doka.
Ni dai a gani na dokan da aka kawo a fidda annafsi din nafsin nan liburi na yayi kawai ba mai shi lafin prison saboda ya yi zo mai shi da laifi bayan ka hukunci daga baya an zo an gano bai da laifi
in ba komo da tsofan dokan ba to an ba mai agu hanya su yi abin da ya kamata su yi yasa ni a rayina parliament su sake duban dokan.
A yanzu Ghana ita ce ƙasa ta 29 da ta soke hukuncin kisa a Afirka kuma ta 124 a duniya. Hamza Adam, taskar VOA daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Hamza Adam, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Karshen makon da ya gabata ne kungiyar 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a nan Amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taron ta na ƙasa na wannan shekara. Za ku ji yadda taron ya kaya. Sannan za ku ji abin da shugaban Amurka Joe Biden ya ce bayan da rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya mutu a wani hatsarin jirgin sama a ranar Laraba. Waɗannan batutuwa na daga cikin abubuwan da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai nazari a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasu ku suka ji a farkon shirin, kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taron ta na ƙasa na wannan shekara. Taken taron na bana shine yadda 'yan Najeriya mazauna Amurka za su ba da gudunmawa wajen gina ƙasarsu. Jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Bande, wanda ɗan yankin arewacin Najeriya ne, shine bako na musamman da ya jawabi a wannan taro, inda ya tsokaci kan hanyoyin da wannan kungiya za ta iya tallafa wa Najeriya don ta samu ci gaba.
Na ɗauki abubuwa uku da nake ganin suna da muhimmanci ainun. Na farko shine taimakawa akan zaman lafiya, domin rigingimu sun yawa a arewa da kuma Najeriya gaba daya. Abu na biyu shine ilimi. Ilimi babu abin da zai gudana a duniya mai amfani idan ba ilimi. Ya kamata a inganta taimakon mutane su samu ilimi. To akwai abu na uku shine tattalin arziki, ko musamman saman ma mutane abin yi. Hanyoyin haka suna da yawa, amma dai a arewa inganta gona, aikin noma yana da muhimmanci.
Shugaban kungiyar ta zumunta Sunday Bitrus, wanda shine shugaban mafi karancin shekaru da ya jagoranci wannan kungiya, ya yi karin haske kan dalilin da ya sa suka zabi taken na bana.
Abin da ya sa muka zabi wannan taken, saboda muka cewa kamata mu ci gaba da ba da gudunmawa a Najeriya. Saboda mun ga cewa mutane suna nan a nan Amurka suna aiki, suna samun kuɗi, wani lokaci suna son su taimaka wa mutane amma ba su san koya za su yi su taimaka wa mutane ba. Wani lokaci ma ba sha'anin kuɗi ba ne, wani lokaci sha'anin basira ne wanda suka sani na ayyukan nasu, kamar ta wurin na'urorin kwamfuta. Akwai wanda suka taka rawar gani a nan Amurka kuma suna nufin su ba da irin wayannan ilimin a Najeriya amma ba su samu wannan zarafin ba.
To cimma manufa ta taimakawa babbar ƙasa kamar Najeriya mai ƙabilu da mabiya addinai daban-daban kan ci nasara ne kadai idan akwai haɗin kai a tsakanin mutanen da suka fito daga ƙasar. Kamar yadda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Ali Mustapha Sokoto, wanda shine shugaban wannan kungiya na farko, ya ce
shekarar 1991 lokacin da muka kafa zumunta a nan Amerika, akwai kungiyoyi da yawa na Najeriya, akwai na Inyamurai, akwai na Yarbawa, hatta ita arewa lokacin a Yarbawa take fata, akwai kungiyar Sakkwatawa, akwai 'yan Filato, akwai 'yan Kogi, 'yan Kwara, sai mu kaga cewa in ana mitin kowa zai je can ya dan mitin ɗin shi ba a san abin da yake faruwa, sai muka ce to arewa nan fa tana tarihi, tana da muhimmanci a cikin Najeriya, kuma yanki ne haɗaɗɗe, me yasa ba za mu kafa ƙungiya da za ta haɗa kan kowa da kowa ba? Mutane suna ci gaba da 'yan ƙungiyoyinsu na jihohi, amma wannan ta zama kamar lema.
To wannan kenan. To a ranar Laraba ne rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin ya mutu a wani hatsarin jirgi da ya fadi a yankin Rasha. Bayanai daga hukumomin Rasha sun ce akwai sunan Prigozhin a jerin sunayen fasinja da ke cikin jirgin. Sojojin hayar Wagner sun taimaka wa dakarun Rasha a yakin da take yi da Ukraine. Hasali ma sun taka gagarumin rawa wajen fadin da ya ba Rasha damar karbe yankin Bakhmut kamar yadda take ikirari. To sai dai a watan Yuni da ya gabata, shugaban sojojin hayan na Wagner Prigozhin ya yi wani bore da ya sa suka sa kafa wando daya da shugabannin dakarun Rashar. Boren da bai nasara ba, sai dai ya nuna baraka tsakanin Rashar da sojojin hayan na Wagner da ke ta siyaki. Duk da cewa an cimma wata matsaya ta sulhu tsakaninsa da sojojin na Rasha, tun daga lokacin da Prigozhin yake takaita bayyana kansa a bainar jama'a gudun kada wani abu ya same shi. Shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya sha yin gargaɗi ga Prigozhin kan ya ɗauki matakan kare kansa, ya ce bai yi mamaki ba da ya samu labarin mutuwar Prigozhin. Da manema labarai suka tambayi Biden ko yana ganin akwai hannun shugaban Rasha Vladimir Putin a mutuwar Prigozhin, sai ya ce abubuwan da kan faru a Rasha waɗanda babu hannun Putin a ciki ba su da yawa, amma dai ba ni da cikakkun bayanai da zan ba da amsa. To wannan lamari na faruwa ne yayin da ya rage sa'o'i kaɗan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya miƙa kansa ga hukumomin jihar Georgia, inda aka tuhume shi da laifin yunkurin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar, zargin da Trump ya sha musantawa a lokacin. A farkon makon nan dai masu taimaka alƙali a shari'a suka ce Trump da wasu makarrabansa 18 sun keta doka da suka yi yunkurin neman ƙuri'u ta barauniyar hanya don su nuna su suka lashe zaben shugaban ƙasa a jihar ta Georgia a shekarar 2020 daga cikin makarraban nasa da ake tuhuma har da lauyansa Rudy Giuliani, wanda tun a ranar Laraba ya miƙa kansa gabanin wa'adin ranar Juma'a da hukumomin jihar ta Georgia suka ba su don su miƙa kansu. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Bayinubi da Aisha Ma'azu, sai kuma Des da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau cewa yi, sakawa ƙasar Nijar takunkumi wannan duk makircin ƙasashen Yahudawa ne domin haɗa kai wajen jefa arewacin Najeriya cikin ukuba. To ta Allah ba ta ku ba, Allah zai kama na ɗauki da ƙasashenmu na Afirka. Sako daga Bashar mai gyaran rediyo Kamba da Salihu Isa Fana da Garba na Hali Kamba Kebbi. Sai sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce Allah ya sa zaman da hukumar gudanar da ƙungiyar ECOWAS ta Abuja domin duba halin da ake ciki a rikicin siyasar Nijar ya yi tasiri. Sako daga Usaina mata Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa. Shi ma ma'abocin aikowar saƙonni a kodayaushe Shehu Adamu da Jaucewa yi. Batun gaskiya bulalar yunwar shugaba Tinubu fa ta zama hantsile ga gidan kowa. Babu babba ba yaro, kowa kashi take bashi. Allah ya kyauta. Saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce BOA Hausa, a gaskiya zan ba wa 'yan uwana manoma shawara. Kada tsadar amfani ya yaudare ku sai da abincinku. Daga baya ku zo kuna da na sani, lalle kuna buƙatar kuɗi. Amma ku yi wa kanku karatun tanisu. Sako daga Ayuba Isa Ubanziga da Malam Kura da Umar Sayasa ya jihar Yobe. Shi ma sakonmu na Gabar Sallama ya fara yace BOA Hausa a daidai wannan lokaci da Allah ne kadai ya san talakawan da ke kwana da yunwa a Najeriya. Nake kira ga mawadata da su taimaka wa talakawa mabukata da tallafin abinci domin rage raɗaɗin wannan kunci na rayuwa da ake fama da shi. Kowa ya taimaki wani to shi ma zai ga buɗi a harkokinsa da nema. Allah ya sa wannan kira ya je kunnuwan waɗanda ya dace. Sako daga Isuhun Dila Faki. Sai kuma sakonmu na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaini Dangwata Karasuwa da Baba Gana Alhaji Anushiya Wacakal tare da Fati da Jamila matan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce ko kawo da al'ummomin jihohin Zamfar da Katsina ke yi kan barazanar yunwa ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba. Domin wallahi ko mu al'umman jihar ne da Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. Don haka mu ci gaba da addu'a Allah ya kama na mafita. Sakonmu na gaba cewa rundunar sojojin Najeriya ina taya ki jimami da alhini bisa ga rasa rayukan da wasu dakarun ki da kika yi har su 20 sanadiyar harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a jihar Neja. Da fatan zaki ƙara ƙaimi sosai wajen ganin kin kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke. Sako daga Alhaji Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai kuma sako da ya fito daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi da Garba Nahali da Mansur Salihu Fana da Ibrahim Salisu Fana da Salisu Jitama Fana suka fara da sallama suka ce BOA Hausa dan Allah muna kira ga shugaban kasanmu na Najeriya Alhaji Ahmed Bola Tinubu da yi wa Allah da annabinsa ya gaggauta duba halin da al'ummar kasar Najeriya suke ciki na fama da yunwa sanadiyar janye tallafin man fetur a Najeriya. Dan haka yayi wa Allah da annabinsa ya mai da tallafin mai ko za mu ji saukin tsadar rayuwa da muke ciki. Domin wallahi ba a maganta matsalar yunwa, to ya za a iya samun barayi maza da mata ko kuma zinace-zinace ga mata saboda rashi da yunwa? Da fatan kiran mu ya kai ga shugaba Bola Ahmed Tinubu.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A takaicen, yayin wata ziyara a Kiev, Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin F-16. Nan take Støre bai faɗi adadin jiragen da za su bai wa Ukraine ba, amma ya ce kila kasa da 10 ne. Yan sandan Maui sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan. A wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya Alhamis, shugaban 'yan sandan Maui John Pelletier ya ce ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa 'yan uwan waɗanda ba a gani ba cikin mawuyacin hali, amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike. Jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su. Sashen da ke kula da al'amuran yara ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta yi gargaɗin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a Afghanistan, miliyoyin yara suna buƙatar tallafi na jin ƙai da kuma kulawa ta musamman. Gargaɗin UNICEF a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a gabashin lardin Pakistan suke ƙoƙarin kwashe mutane daga yankin kogin Sutlej da ke ambaliya. Sannan kuma yana zuwa ne watanni bayan kasashe da dama da kungiyoyin ƙasa da ƙasa a wani taron Majalisar Duniya da aka yi a Geneva suka yi alkawarin tallafawa Pakistan da sama da dala biliyan 9 da zai taimaka mata wajen farfado da tattalin arzikinta bayan ambaliyar ruwan da ta auku a baran. Dakarun Australia da Philippines sun yi wani atisaye a ranar Juma'a a wani mahimmin wuri da ake takaddama a kai a kudancin tekun China, yankin da China take ikirarin nata ne, inda shugaban Philippines Ferdinand Marcos ya yi jinjina tare da nuna mahimmancin wannan haɗin kan. China ta aiki ɗaruruwan jami'anta a gabar teku dakarun sojin ruwa da sauran jami'ai masu sintiri a kan tsaunuka da kudancin tekun China.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar karfe 8 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta yi murna ga Abubakar Shehu Sanyinna, wanda aka fi sani da Abu Gurmu, bisa ga samun karuwa da aka yi na ƴa mace Hawwa'u a ranar Laharin da ta gabata, da fatan Allah ya raya ya kuma ɗayyaba. Yanzu a madadin Aisha Mu'azzara ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Des Mekonnen da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni, har ma da injiniyanmu na yanzu. Ne Murtala Faruk sanyin nake muku, fata alkhairi, ma'assalamu.